ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنا مسلمي يا إنا ماتا na wannan gari na Yargaya a jihar Kano Najeriya barkanmu da asubai barkanmu da kasancewa a wannan masallaci sabon masallaci na Juma'a da Allah ya yi mana arziki ya taimake mu da samu wannan masallaci na farko ina muku murna na samu wannan masallaci don gabatar da ibada da sallah da da'awa da dukkan ayyukan alheri Allah kuma ya bamu ikon amfanuwa da wannan ainihin wato masallaci da raya shi da ainihin wato ibada da kuma karatu ina muku addu'a Allah ya muku albarka ya saka muku da alkhairi kokarinku da yanda kuka yi dango kuka cincirin do kuka baro gidajenku da ayyukanku dan ku zo ku ji abin da zai amfanar da ku duniya ku da lahirarku insha Allah za mu yi amfani da wannan dama yanzu mu fadi iya dan abin da za mu fada kafin lokaci ya kure idan akwai masu tambayoyi in akwai abu rubutu sai a ba su rubuta sai su aiko sai a karanta sai a ba da amsa idan babu abu rubutu in za a nutsu sai mai tambaya sai ta tashi sai ta mike sai ta tambaya ta sai a ba ta amsa abin da nake so ne magana kai a takaice shine wato bayani akan tarbiya tarbiya a musulunci tarbiya nan ita ce abin da muke da kishirwa muke da bukata galibinku naga akwai yaya a hannunku da jarirai da kananan yara kuma har yanzu wasu daga cikin kuma suna bukatar musu tarbiyyar dan daga cikin alamun bukatar tarbiyyar shine idan mutum ya zo masallaci ai baya surutu baya hayaniya amma sai aka ji ana ta hayaniya a masallaci to wannan yana nuna ana bukatar tarbiyya kenan dan uwana abin da ake nufi da tarbiya shine a tanadi mutum musulmi a kimtsa shi a shirya shi ta dukkan bangarorin sa gaba daya dan yayi rayuwa mai kyau a duniya rayuwa mai kyau a lahira a bisa tsari na musulunci tanshi'atu al-muslim وإيداده إيدادا كاملا من جميع جوانبه لحياتي الدنيا والآخرة في ضوء الإسلام wannan shine ma'anar tarbiya idan an ce tarbiya ya za a kimtsa mutum ya za a shirya mutum a dukkan bangarorin sa zan fadi bangarorin da ake so a kula da tarbiyar mutum dan yayi rayuwa mai kyau a nan duniya rayuwa mai kyau kuma a lahira shine as-siyaghatul mutakamila lil fardi wal mujtama' ala wifqi shar'illah yaya zaka tsara mutum kammalallen tsarawa cikakken tsarawa dan ya samu rayuwa mai kyau a nan duniya rayuwa mai kyau a lahira kuma a bisa tsari na shari'a kenan kullun idan aka ce musulmi ya zama mai tarbiya ana so ya zama mai hali na kwarai ya zama mai hali mai kyau ta yanda zai rayuwa mai dadi a nan duniya rayuwa mai dadi a lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar a cikin ku nan dukan ku ko mata ne ba wacce ta yadda ba wacce take so ta yi rayuwa ta wahala ba wacce take so ta yi rayuwa mai matsi ba wacce take so ta yi rayuwa cikin fushin Allah ba wacce take so ta yi rayuwa cikin damuwa rayuwa cikin bakin ciki a nan duniya haka kuma ba sai nayi bayani ba a lahira ma kowa yana so ya ganshi a gidan aljanna da haka idan muka ce tarbiya muna nufin yaya zamu gyara ruhin mu yaya zamu gyara gangan jikin mu yaya zamu kyautata alakar mu ga Allah mu yi rayuwa mai kyau da Allah yake so haka a lahira mu mutu ya tsunduma mu aljanna da haka wannan shine abin da zan yi magana akai in Allah ya so yadda a takaicen takaicewa a kyakkyawar tarbiya da gyaruwar zuri'a wannan shine burin dukkan wata uwa at-tarbiyah al-hasana wa salahu az-zurriya ummiyatu kulli abin wa tarbiya mai kyau samun zuri'a ta kware samun ƴaƴan arziki samun ƴaƴa na alheri ƴaƴan albarka ƴaƴan masha Allah tabarakallah ai wannan shine burin dukkan wani uba burin dukkan wata ƴa wata uwa ba wata mace da za ta zo ta wahalar naƙuda ta sha uban ciwon ciki ta sha wulakancin miji ta sha zaman talauci da rashi da bukata da matsi ta sha wahala ta yi fida ko ta yi fidiya kuma ta bar diyar ta ko danta ya lalace ya zama almajirin shedan ba wacce za ta so haka idan dai mata kware ce kuma matar arziki ce da haka ashe burin mu yaya waɗannan ƴaƴa da muke kyankishewa burin mu yaya waɗannan zuri'a tamu da muke tanada Allah ya ba mu su ta hanyar aure na shari'a yaya za mu yi mu dora su akan hanya ta kwarai mu ci moriyar su a nan duniya mu ci moriyar su a lahira tarbiya wani abu ne mai wahalan gaske kar ku dauka abu ne mai sauki a'a tana da wahala aikin tarbiya akwai wahala kwarai da gaske sai sa suka ce amalun shaq juhudun yahtaju ila waqt wani aiki ne da yana bukatar lokaci ba haka kawai ake yin tarbiya ba kuma wani abu ne mai muhimmanci wani abu ne kuma mai falala da haka ashe akwai bukatar ki bawa iyalinki lokaci ki bawa ƴaƴanki lokaci ki bawa zuri'arki lokaci sannan kuma ki sani cewa kin shiga aiki mai nauyi duk wanda ya tunkari bishiya zai faskare ta ya sare ta ya san yana da babban aiki a gabansa wallahi tarbiya tafi faskaren bishiya guda wallahi tarbiya wahalar tarbiya kulawa da ƴaƴa ya fito na rijiya da haka mata kullun idan na gan ku a tare tausayin ku nake ji wallahi ku abun tausayi ne saboda me yau gaba ɗaya tarbiya a hannun ku take mai gida ba yi da aiki sai dai ya fita ya je kararto ya kawo miki ya barki da ɗa wanka wanki guga kulawa kaza da sauransu fitinan yaro fitinan yarinya ta dawo bata dawo ba ya dawo bai dawo ba ta je makaranta bata je ba ya je makaranta bai je ba galiban maza ba su da lokacin da za su bincike wannan iyaye mata su suke wannan wahala da haka sai kun shirya kun gane meye ma tarbiyyar sai kun gane yaya ake yin tarbiyyar idan ba haka ba za a sha wahala shi yasa yanzu kuke ganin lalacewa ta yawa wanda zan buga misali akai Allah ya kiyaye musulunci ya kula da ainihin wato kulawa da tarbiya shi yasa alqur'ani cike yake da ayoyi da suke magana akan a kula da tarbiya hadisan manzon Allah barkati bara su irguba da suke magana akan kulawa da tarbiya sannan ita wannan tarbiya koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tarbiya koyi ne da mutanen kware koyi ne da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koyi ne da waɗanda suka biyo bayan su cikin magabata na kware tabi'ai tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi sanin ila yawmiddin da haka ya zamanto wajibi ne mu san yaya zamu kula da ƴaƴanmu yaya zamu tarbiyanci yayanmu, yaya zamu taimaki yayanmu dan mu rayuwa mai dadi tare da su. Abu na gaba, idan mun lura da hali da wannan al'umma take ciki a yau, to lalle zamu gane cewa muna cikin wani hali mara kyau, muna cikin wani hali mara dadi, muna cikin wani hali wanda yake na wayo Allah ne iyasu na shiga uku. Babu babbar matsalar musulmi yau, babu babbar matsalar duniyar mata yau irin matsalar tarbiya. Duk wani ciwo da yake sani na ya mace a yau a al'ummar musulmi bai wuce ciwon tarbiya ba. Ga kuma sha Allah, a zahiri miraran kuna san Allah, kuna san addini, amma tarbiya tana wahalar ku. Ba kwa iya yi, ba kwa iya yi wa kanku, ba kwa iya yi wa ƴaƴanku, sai wanda Allah ya zaba a cikin ku. Kuma wallahi yau an wayi gari da yawa cikin garurrukan musulunci tarbiya tana gudu, fita take daga garin, korar tarbiya ake. Yau da kanmu muke daukan tsumagiya muna zane tarbiya, muna korarta. Mu kashe tarbiya a gidanmu da mu da kanmu. Yau wayarki kadai ta taimaka wajen lalata tarbiyar mai gidanki, ka taimaka wajen lalata tarbiyar ƴaƴanki. A waya kawai inda zamu tsaya mu yi lecture akan waya, yanda waya ta zama bala'i wajen lalata tarbiyar ƴaƴa, wallahi sai mu kai magarba anan. Kuma gashi nan kowa da wayar ta hannunta, amma abin tambaya meye a cikin wayar? Da wacce take cika wayar ta da waka da kade-kade, sai wacce take cika wayar ta da ƴan drama, ƴan wasan kwaikwayo, sai wacce take cika wayar ta da tsiraici na matan banza. Kai kina yawo da hijabi a garinku, amma wayarki a cike take da bayyana tsiraicin kotan matan banza. Kina sha'awar rayuwa ta matan banza, Allah ya rufa miki asiri, ya miki hijabi, Allah ya taimake ki, ya sa kin zama musulma, iyayenki musulmi, kina rayuwa a ƙasar musulmi, bai tashe ki cikin arna ba, amma kin cika wayarki da arna, kade-kade, waƙe-waƙe, ƙungiyoyi na mata, na tallan maganin mata, neman maza. Da ana tawa'azi ana cewa maza su daina neman mata, neman mata, neman, haka ake faɗa. Amma yanzu abin ya juya, sai dai a ce mata ne suke neman maza, a ce mata ne 'yan neman maza. Ma'ana ba wai namiji yana neman mace ba, a'a, mace ce yau take neman namiji dan bala'i, saboda masifa, saboda sharri. Tarbiya ta mutu, an kori kunya a gidaje, kunya an kore ta. Da abinda muka sani, yarinya budurwa kunya ne da ita, nauyi take ji. Da abinda muka sani a tarihi, a gida idan akwai yarinya budurwa, wallahi ba a gane akwai ta, saboda kullun tana cikin daki a rufe. Amma yau 'yan matan yanzu sune a bakin titi, daga mai sai da goro ta yi ne a goron naira 350, za ta yi ne tana zagaye, ba tallan goron take yi ba, tallan kanta take yi. Za ta yi kwalliya ta wajen 1,000, amma jarin goron gaba ɗaya bai wuce goron 500 ko 350 ba. Tana bin gindin maza, tana bin shagon maza, da wacce za a ɗora mata lemo, duka lemon bai wuce na 2,000 ba, amma za ta bi ta je ta tallata kanta da 'ya'yan talla da suke shiga gidan masu gini. Tana raba shinkafa da wake, a taba ta a ci shinkafa da wake, ta bada mutuncinta. An sha kama yara 'yan mata 'yan talla a gidajen masu gini, sai wanda Allah ya kubutar. Da wanda haka kawai za ta yi wanka ranar kasuwa, wanka kawai za ta yi, ta caba kwalliya, ta saka jambaki da gazal, ta fidda tsiraicinta, ta sa matsatsin kaya, ta shiga kasuwa saboda ranar kasuwar garin ne ita ba tabarma take sayarwa ba ba kaba ba ba akuya ba ba kaza ba babu ba abinda take sayarwa yawo za ta yi tai tun karfe 12 ta fita za ta je neman kuɗi a wannan kasuwar za a bi samari ana yaudarar su ana karban abinda za a karba kuma ai alƙaura wata ma ba za ta dawo sai Allah ya lata mata mutuncinta yanzu da haka kuke so ku mutu ku shiga aljanna garashin zuwa islamiya an bude makarantu na islamiya ƴan mata yanzu ba sa zuwa islamiya sai wanda Allah ya zaba amma da abinda muka sani a tarbiyar mu duk inda yamma tayi zage yarinya ta bar abin take ta tafi makarantar islamiya duk inda asabar da ladi take ta je ta shiga makaranta amma yau a cikin ƴan matan nan tari in damu bi kwaya nawa ne suke da makarantar islamiya da suka shiga suke zuwa yaya za a yi tarbiya a haka yaya za a yi tarbiya ba ilimi yaya za a samu tarbiya ba karatu yaya za a samu tarbiya ba kunya yaya za a samu tarbiya ba mutunci yaya za a samu tarbiya ba sanin girman na gaba yaya ba za a samu tarbiya ba girmama iyaye yaya za a samu tarbiya ba tausayin iyaye yau duk yarinyar da ta tashi burinta kawai a santa a gari raƙaƙai 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 ita ma ta bayyana kanta shine kawai ga ƴaƴa sai haihuwansu ake ba birki fa an hauru amanci duk yarinyar da aka aurar da ita in ta dade wata tara wallahi sai kin ganta da goyo a bayanta yanda kika san jira take a jefa ta a gidan mijin sai ta haifa dama haihuwa aka Allah musu albarka amma ba a shirye yi wa ƴaƴan tarbiya ba shin wannan al'umma ta shirya ta kula da tarbiyyar kanta ta shirya ta kula da tarbiyyar ƴaƴanta shin wannan al'umma a kimta take ta bauta wa Allah a tsari na daidai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka ya ku ƴan uwana malamai suna cewa at-tarbiya muhimmatun li tahammuli ash-shada'id wal masa'ib tarbiya abu ne mai muhimmanci dan ya taimaka wa mutum ya dauke dukkan wani nauyi da dukkan wata musiba wal fitan allati qad yuwajihuha alwaladu fi mustaqbali hayati da fitinan da da yana iya fuskantanta a ainihin wato rayuwarsa da tarbiya ne zamu kare ƴaƴanmu daga dukkan bala'i na rayuwa da fitintinu da suke bin mu a yau da gobe ya ku ƴan uwana ku sani cewa muna da abokanan gaba ya ku iyaye na mata ku sani cewa muna da abokanan gaban da suna bin mu gida da lungu da sako da ko ina dan su hana mu yin wannan tarbiya din wanda zan yi bayanin su dalla dalla idan ka san kana da maki da baya so ka aikata wani abun alheri to sai ka shirya wannan maki idan ka san kana da wani abokin gaba da yana bakin cikin ya ga ka zama mutumin kirki ka zama dan kwarai to sai ka shirya wannan abokin gaba ba dan komai ba dan saboda zai raba ka da alkhairin duniya da lahira wadannan makiya namu almajiran shedan kenan akwai su a cikin kafirai akwai su a cikin kasashe namu akwai su a cikin kasashen da ba namu ba akwai ƴan kasar waje akwai ƴan cikin gida akwai kungiyoyi da yawa wanda musamman an yi su ne dan su lalata tarbiyyar kiyamace ana kashe miliyoyin kudi ana biyan su albashi duk watan duniya yaya za su shiga birni da kauye ya za su raba kiyamace da hijabi wannan hijabin da yake wuyanki yanzu wallahi akwai waɗanda suna nan sun yi alwashi sai sun hana kisawa kuma a hankali ku lura yau an waye gari akwai yara ƴan mata da matan aure da wallahi kyamar hijabi suke yi a gidan rediyo ka iya jin wani yana magana yana sukan hijabi a taron mata ka iya jin wata tana magana tana sukan hijabi kungiyoyi na mata da wuraren haduwa na mata yau idan kuka bari aka raba ku da hijabi da me za a baku tsarara za ku tafi so kuke ku rinka tafiya tsarara yanzu ke baiwa Allah sha'awa kike ki rayuwa irin ta kariya kin taba ganin wando a jikin kariya kin taba ganin dan kwali a jikin kariya, kin taba ganin zani a jikin kariya, to irin wannan wai fa so ake a mai da ke kariya. Kariya tana tafiya duwawunta a waje, nonan kariya a fili gashi nan ana gani, saboda ita dabba ce. Ke kuma Allah ya ce miki walaqad karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا. الله يجي نا كرم دان ادم نا فيفيت دان ادم نا جرمم دان ادم ابيسا ديوا daga cikin halittu. Amma yau akwai wanda ake nuna mata cewa sa hijabi kauyanci ne, makiya Allah makiya tarbiya kenan na farko masu yakar hijabi. Akwai wata yarinya fa wani ne yazo neman ta da aure, sai ta ce to ni fa ba magana auren nan ba, ni abin da nake so na gaya maka gaskiya, na lura kai mutum ne mai tsananin addini kaza kaza, magana hijabi ni ba abin da na tsana a rayuwa ta irin sa hijabi kullum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yar musulmi ba abin da ta tsana irin saka hijabi kullum. Tace ita ba za ta rinka sa hijabi akai akai ba, wata za ta fita, wata ran za ta fita da dan shakata, wata ran za ta fita ta dan wace ya wataran kaza, saboda gani take yi an ce ta saka hijabi an takura mata. To Allah ne yace ayi sa hijabi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya kai annabi ka ga yawa matanka, ka ga yawa matan mu'minai, matan mu'minai, kin ji cewa kai matan mu'minai, in ke matar mu'mini ne, in ke mu'mina ce, to ki saurara abinda Allah ya ce, ku saka hijabin ku yaje har ƙasa, inji Qur'ani, yudnina alaihinna min jalabibihinna, asa hijabi zumbulele, asa hijabi zumbudede, asa shi mai tsawo sai yaje ƙasa. Wannan shi yafi dacewa a gane ku, ku mutanen kirki ne, ba za a cutar da ku ba. Matan sahabbai suka zo su kan ba hijabi ba kadai, har da niqabi. Niqabi bayan an sa hijabin a sa niqabi a rufe fuska, saboda maganin maza mayu miyagu masu fitina, masu kallon matan mutane, masu tsare matan mutane a titi, masu tsare mata a lungu, masu kaza masu kaza. Kimar mace, darajar mace, mutuncin mace, hijabinta, suturarki, duk abu mai muhimmanci boye shi ake yi, ba a barin su a bayyane. Kun ga yanzu kuɗi suna da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Yanzu kun ga ina muku wa'azin na akwai kuɗi a jikina, amma wallahi ban fidda su waje ba, suna nan a ɓoye, ba zan ma ajiye su a nan ba kar iska ma ta ɗauke su su yi haka can, suna nan a jihuna, sai na tashi buƙata sai in zaro in kashe in mai da sauran a ɓoye, saboda suna da muhimmanci. Ke mace da aka ce ki rufe jikinki tsada ne da ke, kin halatta ne ga mutum ɗaya at a time, haka me zaki je ki watsa jikinki? Kaga yarinya budurwa wai a kasuwa, ko tana talla, ko tana makaranta, ko tana bayyana tsiraici abinda kowa yana da shi, wanci tana da shi, wanci na shi, dan me yake naki zaki fitar da shi kowa sai ya gani? Kuma duk tsiyarki miji nawa ne zai aure ki? Miji ɗaya ne zai aure ki. Allah yake wannan shine yafi kusa da a gane ku, ko mutanen kirki ne, ba za a cutar da ku ba. Matan sahabbai haka suke fita daga sama har ƙasa kirif arfe. Amma yau akwai waɗanda almajiran shedan ne, wallahi idan kin ga wata ta saka kaya yanda kika san za ta tsinke ta matsi, akwai fa wanda za ta saka riga jikinta fa sai an kama mata zip din, sai wani ya ja mata a baya, amma sai dan bala'i a haka za a fitar da fitina, a bayyana gashi, a bayyana halittar jiki, a bayyana kaza, wai duk a fusatar da Allah. Ba shi yasa zamu ta can zafi ba, yanzu ba gashi ba, damana ta yi tintinin, amma ruwan ya ki sauka, wallahi saboda zunubinmu ne. Allah yana ta'azabtar da mu, amma har yanzu ba mu dau izina, ba mu dau hankali ba. A gidanka ka gagara bacci, saban Allah ya yi yawa. Mutum ɗaya da zai iya saba Allah, Allah zai iya fushi da al'umma. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku tsoranci, ku kiyaye fitinar da bala'in da in ya same ku, wallahi ba zai samu wanda suke zalunci kadai ba. Idza ja'a albala'u ya ummu salihu wa talihu. Idan bala'i yazo da mutumin kirki da na banza yake hadewa gaba daya, daka iyaye na mata ku sani cewa kuna da makiya na farko sune masu kokarin raba ku da hijabi yanzu a kasar nan fa akwai makarantun boko da ake yi wallahi haramun ne mace ta sa hijabi makaranta ta boko private makaranta ubanki yaje biya kudi tsugugu amma baki isa kije da hijabi ba daga bakin gidan zaki cire shi me aka je wai an je neman ilimin boko wannan boko ku Allah wadare da shi bokon da zai saka saba wa Allah wannan boko ya zama na banza bokon da zai sa Allah ya fushi da kai wannan mai makaranta wannan mai makaranta ya cuci kansa ya cuci al'umma ya cutar da addini inda zaka haramta dalibai mata su sa hijabi a makarantarka babu wata alaka tsakanin karatun kyamace da hana ta sa hijabi ko hana ta saka dan kwali ko hana ta sa kaza ga wata muguwar tarbiya da muke da ita mu da kanmu musulmi muke fada da suturar iyalan mu yanzu a kasar nan akwai shagunan da idan kina da zumbulelin hijabi ba za ki shiga ba babban shago ne ba a barin mai babban hijabi ta shiga saboda tsabar rashin mutunci ballantana mai niqabi kam a kasar nan akwai ofisoshi na gwamnati akwai marasa tsoron Allah cikin ma'aikata gwamnati Allah 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 kai mana maganin su wadanda in mace za ta shiga office din sai sun yaye ta cire hijabin nan kar ki yadda ki zo mun gaba na da niqabi wata daliba take cewa duk lokacin da naje office lecturer mu sai ya ce wai in cire niqabi saboda baka da mutunci matar wanne saboda baka da tarbiya yar wani ce saboda baka da sani ya kamata budurwar wani ne wannan din ita ce za ta zama uwar ƴaƴan wane da wane me alakar dan mutun yana aiki a ofishin gwamnati yasa duk macen da za ta shiga gurin sa wai sai ta yaye wai fuskarta ya ganta fajiri fatiki Allah bai zai kyale ka ba kowa yake da irin wannan dabi'a me yasa mata su rinka yaye niqaban su wai shi ofishin sa wai ba a shiga mai da niqabi Allah ya ce a saka annabi ya ce a sa kana yaki da Allah kana yaki da annabin Allah kana yaki da shari'a kana yaki da tarbiya kana yaki da mutunci kana yaki da sani ya kamata addini ne wani zai zo shiga ofishin ka ne ka ce kwabe wannan sa ko ka ce wani nan gaba cewa za su yi a kwabe hijaban ma gaba daya da ka ya ku yan uwana mata ku sani cewa wannan gaba ta farko kuna da makiyan tarbiya wanda kullun suna yada muku aqidu na mutuncin da shari'ar musulunci ta baku su yayi muku wannan mutuncin sai kin gama yawo sun cire miki hijabin kuma ki zo mijin aure ya gagara duk ɗan iskan duniya sun ganki amma nan an ce ki mutunta wata yarinya ta burge ni zance aka zo yi hira sai saurayinta sai yayi kokarin ya rungumo ta jawo ta ce a yace baki yadda da ni bane tace na yadda da kai ina son ka ina kaunarka amma lokaci bai yi ba kin ji yar tarbiya ya mazo kusa da ita zai taba tace ai bai halarta ka taba ni ba saboda ba a daura aure tsakanin ni da kai ba dan Allah haka kike yau ƴan mata nawa suke bada mutuncin su ga masu neman su da aure kafin ya aure ki sai ya gama taba duk abin da zai taba a jikinki ya kara gudu yayi gaba a ce ya fito ya ki fitowa ya zubar miki da mutunci akwai samarin da aikin su kenan ya matse ki ya shiga jikinki ya lalata ki a zauren gidanku ya lalata ki a soran gidanku ya zubar miki da mutuncinki a cikin mutuncinki gidan mutuncinki da gidan dare da ki sannan ya kara gaban an ce ya fito bare fito ba yayi gaba zai je ya dade yaudaran wata bake ba tace a a wulakanci zaki mu ni buke da ni maka za ta ce ba haka bane ba haka bane amma na fi tsoron Allah akan kai Allah bai bani dama nayi wani abu na sha'awa da ni da kai ba a irin wannan yanayi yau da irin waɗannan mata muke samu musulmi da suke da wannan zuciya da sun tsare tarbiya ba kadan ba wannan tasa da yawa yau wallahi akramakallahu ba zan iya irga fatawa nawa nake samu ƴan mata kananan ƴan mata an kai su gidan mijin su da ciki ba yanzu yayin da ake yi kenan na rashin mutunci yarinya kafin a aurar da ita an mata ciki
me yasa ba tarbiya tayi wasa ta bar mutuncinta ta bar kimanta ta bari wani ya zo yake ta mutuncinta ki dauki dan wani ki kai gidan wani zaki iya ki dauki maniyin wani ki kai gidan wani bawan Allah mutumin arziki ya yadda da ki ya aure ki ashe kina zuwa kina alaka mayaudariya mahainciya maciyar amana mara kirki wani yace wallahi malam wata biyar sai naga rinki mai mai ciki a gidana sai yace yaya haka tace cikin ne babba yazo yace a girman sa bai kamata kai haka ba duka wata hudu da rabi wata biyar yace malam kafin a je yan sati biyu wata rana ma nazo daki ba sai na ji yariya tana nishi ha yace haihuwa zaki yace ai lokacin haihuwa bai yi ba aka kai ta asibiti ana duba ta wacce ta duba ta ce ai alaji lokacin haihuwar ta yayi yace yayi da yace wallahi malam sai ga yarinya nan tazo za ta haihu mun a wata biyar da rabi aka yi ta tafka rikici suna nan da yawa me ya faru daman kafin a aure ta tayi yawace ta bi maza da cikin wata uku ko wata hudu ta zo mai gida bai kula ba shi ya dauka kiba ce a saurara waɗannan wanda suka tsaya su zauna waɗannan masu tsaya wannan su zauna ku zauna yalla Idris da haka wannan yana daga cikin muguwar tarbiya da rashin sani ya kamata abu na farko kenan at-tabarruj da mu'amala da ainihin wato kayan maye yau saboda lalacewar tarbiyyar ƴaƴa mata da shaye-shaye abinda aka sani ƴaƴa maza ne suke shaye-shaye amma yanzu bala'in ya kai ga shaye-shaye har ga ƴaƴa mata me yasa ƴaƴa mata suke shaye-shaye me ye dalilin da yasa ƴa mace yau za ta sha ƙwaya me ye dalilin da yau ƴa mace za ta jefa kanta cikin wannan bala'i to wallahi sai mun kula da ƴaƴanmu kaga yarinya ta zo tana tafiya a buge an je an dura mata kayan maye akwai wadda kayan mayen aka dura mata ta sha tatir ta koshi aka yi ta zina da ita wata yarinya ta ce haka kawai ina tafiya a wani shago a wata kasuwa kawai wata yarinya budurwa sai ta tsaye da ni ta ce wance ina amsa sai ta ce kina lesbian kin san meye lesbian ke yar gaya kin san meye lesbian Allah ya sa kar ku san lesbian a yar gaya ba ruwanku da lesbian ba ku san lesbian ba a yar gaya wani bala'i ne da ya taso yau na mace ta nemi yar uwar ta mace ta auri yar uwar ta mace a rinka soyayya tsakanin mace da mace soyayya ba ana soyayya tsakanin saurayi da budurwa ba to yau soyayya ake yi tsakanin yarinya da yar uwar ta yarinya wance ita ce miji wance ita ce matar kuma abin tausayi su keɓanta su je su yi taɓarna irin yanda mazinata suke yi wata yarinya aka tsaye da ita ana tambayanta yaya kuke yi tace ƙawarta ce ta ɗauke ta biyanta take yi tace duk abin da namiji yake yi wa mace mace ma tana iya wa ƴar uwarta mace mace ta auri mace mace ta lalata da ƴar uwarta mace wannan bala'i Allah ka nesanta mu da shi ai kusan luwadi namiji ne mu dan uwansa namiji ko da shi ake yi mata suna ta kuka cewa miji na baya kula ni miji na bai damu da ni ba miji na kaza saboda yana neman maza to wallahi yau an waye gari ita ma matar auren tana neman mata ya ku iyaye na mata ku dubi Allah daya ku tuna da muhimmancin tarbiya kada ku bari a yaga gidanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asihaqu zinan mace ta nemi yar uwarta mace zina ne bai da bambanci tsakanin ki je namiji ya lalata ki duk wacce ta bada kanta yar uwarta mace ta lalata ta tayi zina kuma yanzu da shi ake samun kudi da shi ake kaza sai ka ga mace malam ta kaura cewa mijinta sai ta shekara ba ruwanta da mijinta a shimfida ashe tana da yar uwarta mace da take biya mata bukatunta sai ka ga yarinya budurwa shekarun aurenta yayi an yi tai aure ta ki tai aure duk wanda yazo ta kora wanda yazo ta kora ashe akwai kawayenta da suka aure ta ashe tayi alƙawari ba za ta hada soyayyarta da wata ba da wani ba wai tana da alƙawarin soyayya da wance wai tunda wance tana son ta ita ba za ta iya bada soyayyarta ga wani namiji ba wallahi har daga ƙauye akan dauki yarinya ta fita ta je birni kamar ta je ziyara wallahi yar uwarta mace ta kama mata hotel ta talalata da ita jama'a ba dole mu nemi ruwan sama mu rasa ba jama'a ba dole Allah ya jarabe mu da barayi masu tan mutane ba ba dole Allah ya jarabe mu da fashi da makami ba ba dole Allah ya jarabe mu da bala'in da ya jarabe mu ba to wannan yana daga cikin abin da yake lalata tarbiyya a yau a tsakanin ainihin wato iyayen mu mata dan haka dan Allah ina kira gare ku da ainihin wato babban murya shaye-shaye neman mata a junan su kaura cewa miji a shimfida biye-biyen gidajen bokaye harkoki na samartaka tsakanin saurayi da budurwa zubar da mutunci ku nisanci wannan dan wallahi ba zai haifa muku da mai ido ba abu na gaba yaushe ya kamata a fara tarbiya malamai suna cewa al asfalu kan nabtati saghirati ta taju ila ri'aya tamma min ma'in wa hawa wa shams hatta takbura wa tashtadda malamai suka ce yaro kamar tsiro ne yaro ko yarinya kamar tsiro tsiro sabon shuka bishiya sabuwar shuka tana bukatar ruwa tana bukatar taki tana bukatar rana tana bukatar inuwa tana bukatar kulawa da haka duk wacce take da ya ko karama ko budurwa to wallahi sai kin kula da yake kamar yadda in kin shuka bishiya zaki mai da hankali wajen bata ruwa da taki da komai dan ta girma ta zauna lafiya to haka ke ma sai kin kula da yake sai ka kula da danki wadannan ƴaƴan da kuke kyankishewa waɗannan ƴaƴan da kuke haifa waɗannan ƴaƴan da kuke goyo waɗannan ƴaƴan da kuke riƙewa a hannu wallahi ba ƙaramin aiki bane a gaban ku in ba ka ba zaki zo ki kare rayuwarki ki haifa ki sha wahalan naƙuda ki sha wahalan biya mata kuɗin makaranta da kai ta makaranta rana ɗaya wani saurayi matashi yazo ya dauke ta ya lalata ta a dare ɗaya ya cuce ki duk idda ta bari ta wulakanta kanta wani namiji yake banta da ita tayi asara ya cuce ki ya zama miki da mutuncin zuri'arki wannan gidan gaba daya har duniya ta tashi an kafa wani mummunan tarihi cewa wannan gidan ana lalata da yayin gidan mazinata ne wata rana wani ya kira ni a waya akaram kallahu ina gajiya ya himma ya kokari dan Allah malam wallahi jariri ne muka tsinta muka ce bari mu kira ka nace a ina ni kuma da wace alaka da jariri dan ina wa'azi za a hada da jariri a ina ku samu jariri wallahi malam wace yarinya ce budurwa tazo gindin badala tazo ta jefar da shi ana kallanta ta ajiye wani abu kamar aleda ashe dan jariri ne ta haifa tazo ta bashi a cikin tsumman sa nace ku je ku nemi gidan mai unguwa ni ba gwamnati bane ina zan kai wani jariri ni kuwa da aka bincika sai aka samu wani ya ganta wata yarinya ce budurwa ta zo da shi ni tambayan da nayi wai wannan yarinya ya aka har ta dauki ciki cikin nan ya girma a gidan su ubanta bai sani ba babanta bai sani ba uwarta bata sani ba makota ba sani ba har ta je ta haifi wannan da ta zo ta jefar da shi a badala wallahi azimu mala yaron da yake ga mu yake waya yake cewa malam a gefe fa ga karnuka suna cin bola da karnukan nan sun zo ta kan jaririn nan da sai dai su cinye shi haka muka yi ta waya da daddaren nan muka nemi mu unguwa muka tura masa jaririn nan muka ce kaje ka san yadda zaka yi shi shi ma daukar sai ya kai shi gidan yara mun je ziyara gidan yara mun kai ziyara gidan yara ku kula ya ku ya mata kuna zare mun ido kamar gujiya ina magana ne akan tarbiya ku nutsu da muka je ziyaran nan mai kula da gidan yaran sai take cewa kaga wadannan ƴaƴan malam duk ƴaƴan musulmi ne yaran mu ne ƴan mata suke haihuwa sai su zo su jefar mana matar take cewa malam wallahi duk ranar lahadi da asabar da ladi sai kaga yarinya budurwa ta zo da jakarta da dan chocolate dinta da biscuit rakakai 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 ta shigo tana bin yaran nan sai ta bi ta gane wannan ai danta ne da ta haifa ta jefar da shi kin yana jaririye cice wallahi duk mun san su suna zuwa sai ce i sai ta rinka zuwa tana duba yaran ko tana duba diyar amma tana nan fa a gari a matsayin budurwa ko ba mamaki wani ya aure ta bai sani ba tana gidan wani ga dan da ta haifa nan ta jefar da shi saboda tausayi irin na uwa da da sai ta zo ta kawo mai alawa da biscuit akwai yara ƴan mata da na gansu zaga zaga wallahi mun zo muka kamar yadda muka tara kudin haka muka tara su a ɗakin su matan gidan da take kula da su ce kaga wannan duk ƴan matan da ka gansu malam wallahi duk gaba ɗaya ba su da iyaye ba wacce za ta ce ma ga ubanta wata ba ta san ma uwarta ba kuma wallahi ta girma ta zama budurwa wata ana mata secondary wata ta shiga junior wata tana primary yaran suna tabal wasu amma duk ba ubansu kuma abin da zai baka tausayi ga baki ɗaya ƴaƴan musulmi ne wallahi wannan abin ne yana tsoratar da ni wannan abin yana birkita ni yana hana ni bacci nace to yau ina tarbiya take yau zubar da ciki bai zama komai ba yau daukan ciki a wajen ƴan mata bai zama komai ba yau kina sai da gida sai wani ya lalata ki daga gida yau daga sai da yalan bello wani zai rubu zubar da mutuncinki yanzu ba za ki iya kare mutuncinki ba ki tsare mutuncinki daga jami'a da kika shiga shikenan dalili ne na lalacewar tarbiyyarki wani ya bata ki a makaranta kuma ba zai aure ki ba ya cuce ki ya cuci yayanki ya cuci iyayenki ya sa Allah ya fushi da ke kin yarda da wannan ki rayuwa ta fushin Allah kin yarda da wannan ki rayuwa ta bakin ciki yanzu iyayena mata sakayyar da zamu yi ubangiji kenan abin da ya kamata mu yi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil yaushe ake fara tarbiya ana fara tarbiya tun daga neman matar da za a aura matar da za a aura duk namijin da zai auri mace ya nemi yar arziki yar kirki yar mutunci to wannan zai taimaka wajen samun ƴaƴan ƙwarai a gidansa sannan duk wacce za ta yi aure ta nemi mijin ƙwarai ki tsaya ki darje ki nemi mijin mutunci ki nemi dan arziki mai addini wanda shi zai tsare miki mutuncinki da mutuncin ƴaƴanki manzo Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan yazo muku wanda kuka yadda da addinin sa da nabiyarsa to ku auren masa da yarku in ba ku aikata haka ba to za a samu fitina a bayan kasa da fasadi mai girman gaske abinda zan rufe mana da shi wasu shawarwari ne nake so na faɗa a kula da su suna da muhimmanci wajen kulawa da tarbiyyar yaya an kimta za a ji su to waɗanda za su rubuta wanda za su rike a ƙwaƙwalwarsu su rike daga cikin abubuwan da suke taimakon tarbiyya abu na farko shine ya isa a saurara daga cikin abubuwan da suke taimakon tarbiyya abu na farko shine malamai suka ce a daina tsoratar da yaro idan yaro ya yi laifi sai a ce ka bani gadodo nan ka bani ɓarawo zai kama ka ka bani ga aljani nan wannan yana sa yaro ya fandare ya lalace duk wadda take da ɗabi'ar in yaro ya mata laifi sai ta tsoratar da shi da dodo ko tsoratar da shi da aljani ko ta tsoratar da shi ga maciji ko kuma ta ce ga karen nan zai zo ya kama ka ba a yi wa yaro tarbiya a hana shi aikata wani abu da irin wannan dabi'ar. Kin san ko yau gidajen mu a cike suke da wannan dabi'ar. To kuskure ne. Abu na biyu, kada a kuskura a bar yaro ko yarinya ta rinka cakuda da yaran da ba su da tarbiya. Kamar misalin, yaran makota an kama wani yana saka hannunsa a gaban wata dan karamin yaro, aka kama shi suna wasan yara da ya mace yana sa hannunsa a gabanta. Karki bar yarki ta rinka wasa da wannan yaron, karki bar danki ya rinka alaka da wannan yaro. Yaran makota da ba sa zuwa makaranta sun fi karfin iyayensu, ko talauci ya sa iyayensu ba su kai su makarantar Arabiya ko ta boko ba, to kada ki bari su zama abokanan ƴaƴanki. Idan kika bari suka zama abokanan ƴaƴanki, ina tabbatar miki ƴaƴanki tarbiyyarsu za ta lalace. Shi yasa tun a farkon lecture ta nace kuna da babban aiki, ku ne abin tausayi. Ki kare yaro a gida, ki kare shi a titin unguwa, ki kare shi da abokanan da zai alaka da su. Yanzu a cikin ku guda nawa ne ta san abokanan ƴaƴanta? Da yawan ku baku san ƴaƴanku in sun fita da wa suke yawo ba. Yanzu yaro zai zo ai mai tarbiya, yaro zai zo ai mai tarbiya a gida, amma wallahi idan ya fita abokanai sai su lalata shi. Yau din nan a gida ina tambaya, bari in buga muku misali, ina tambayan karatun yaro na haddasa, sai naga karatun yana dan jinkiri baya tafiya, sai na kira uwarsa na ja mata kunne ne mata fada. Sai ta ce wallahi tsakani da Allah tana iya kokarinta, kuma yaron nan yana karatu kuma tana tura shi da makaranta, baya fashi baya fashi. Nace to kin gama naki? Sai na kira malamin sa, sai malamin yace eh gaskiya wani lokacin yaron sai ya ki zuwa makaranta da wuri, ko kuma yace bai da lafiya, ai bai da lafiya. Yace amma sai in ganshi da keke a anguwa. Keke? Nace to nayi tunani nayi tunani. Sai wani yake ce mun ai akwai cikin ƴaƴan makota wanda ba sa zuwa makaranta kuma ubansu ya sai musu keke, da haka su suke yaudaran yaron nan suke ba shi keke. Ka san yaro da keke, sai ya ki zuwa makaranta sai hauke keke su tafi yawo. Yanzu wannan kai naka a gida, ashe baka sani ba, kuma wani a makota shi kuma zai halakan maka da yaro. Yanzu yaron nan meye matsalar da ya samu abokanan banza? Da haka akan dan abin da bai kai ya kawo, yanzu kun ga wannan akan keke ne na zuwa makarantar, hawa keke sai ya sa baya bada haddawar da ta kamata. Idan uwa bata kula ba ko uba bai sa ido ba, sai yaron kai lalace shekara biyu uku, karatun da ya kamata ya bai ba lokaci ya riga kure masa. Da haka ina kira gare ku ya ku iyaye na mata, ku sa ido akan suwaye abokanan ƴaƴanku, sannan kuma a daina wulakanta yaro da tozarta shi. Tashi da Allah dan iska wulakantacce, a ba a ga yaro haka, ko Allah wadaranka, kai ji Allah gafara. Dabba mahaukaci, danki zaki ga yawa dabba mahaukaci, yarki zaki ko ki ce wa yarki yar iska, yar iska. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karbar addu'an bawa akan ɗansa na alheri ko na sharri. Duk wanda ya mummunan addu'a akan ɗansa, Allah yana gaggawan karban addu'ar. Duk wanda ya addu'a alheri akan ɗiyarsa, Allah yana gaggawan karban addu'a. Don haka ɗabi'ar ku ya ku iyaye na mata na zagin ƴaƴa, na gaya musu maganganu da addu'a mara kyau, wannan haramun ne kuma yana lalata tarbiyya, a kiyaye. Sannan adalci wajen son ƴaƴa, ku daina zalunci, karki nuna kin fi son wance akan wance. ƴaƴanki uku huɗu biyar, ki daina nuna bambanci. Nuna bambanci tsakanin ƴaƴa yana lalata musu tarbiyya. Ku duba ƴaƴan Annabi Yaquba, suka ce wa babansu inna abana lafi dalalin mubin, babanmu yana kan bata mabayyaniya, annabi ne fa. Amma suna gaya masa wannan ba wai ya musu zalunci ba, amma su a ganin su bai daidaita tsakanin su ba. Wannan ta sa har suka iya bude baki suka gaya masa wannan magana, suka ce kaza. Da haka daga cikin masifar da take damun iyaye mata yau shine zalunci. Akwai wanda suna fifita ƴaƴa mata akan ƴaƴa maza, tafi son ƴa mace akan ɗa namiji. ke kika haifi da namiji dan me yasa zaki ja ya mace a gindinki sama da namiji akwai wanda sun fi son yaya maza ki ga mun mamaki ita mace ce amma ba ta son yayanta mata wannan ba daidai bane haka dole ne a yi daidaita su wajen kyauta dole ne a daidaita su wajen duk abin da za a yi musu a daina nuna bambanci a tsakanin su idan ba haka ba yana iya kawo matsala sannan idan yarinya ta fara girma to a daina bari tana cakuduwa da kannanta da yayyanta maza a daina bari hadari ne ba dan komai ba saboda fitina an samu yaro karami yana danna yana danna yar uwarsa duka duka ko balaga ba su yi ba da waɗanda suke hada yaya maza da yara mata wajen kwanciya wuri guda hadari ne da zarar yarinya ta dan fara wayo tana magana a daina hada ta da yaya maza suna kwanciya kun zo kun kunna musu cartoon suna kallo a cartoon din nan ana koya ga yanda namiji zai rungume mace dan karamin sai rungume akwai yaron da yana kwance katifa ɗaya da kanwarsa da daddare kawai sai ya ɗebi kafafuwan sai danne kanwar wannan wace irin tarbiya ne kisa manzo Allah ya ce ku raba tsakanin su a shimfida da haka shi ma yana cikin abubuwa masu muhimmanci wajen ainihin kulawa da yaya wajen shimfida yanzu akwai gidajen da zaga yarinya ce budurwa ta shiga ban daki tayi wanka sai ta fito daga ita sai zani wai ta shiga ban daki tayi wanka ga kannanta maza balagaggu ga yayyanta maza balagaggu kawai sai ta zo ta shiga falo ko ta rinka shafa mai a gaban kannanta maza balagaggu kina balagaggiya kirjinki ya cika kin zama babba ya mace amma kina iya yin kwalliya a gaban yaya maza an yi magana wai ai kanina ne uwa dai uba daya lalle banza ce ki lalle baki da hankali ai ko ubanki ne da ya haife ki baki da kunya babanki ba zaki zo kina balagaggiya kina shafa man shafawa a jikin sa a gaban shi ba balantana yau musifa ta sa yaro namiji sai ne mukan wasa wallahi an samu yaron da yake soyayya da kan wasa an samu yarinya budurwa da take soyayya da yayanta wannan wani irin bala'i ne wannan batta magana soyayya kam da ainihin dan makota ko soyayya da wayewa da sauransu daka wannan dabi'a na yarinya ta fara girma ta rinka wanka tana zawo a gida yawo a gida daga ita sai dan fantan zani ku daina bari yana kawo lalacewar tarbiya kuma ana koya wa yara ganin tsiraici ai dai yarinya da ta fara al'ada ai ta girma ko shekara ta tara a sa mata hijabi ta lullube jikinta idan za ta shiga wanka a ce mazan su ba da wuri ballantana a zo ai tarayya a ɗakin kwanciya wuri guda kiga balagaggun yaya mata ga katifinsu balagaggun yaya maza ga katifinsu a ɗaki ɗaya wallahi wannan ba daidai bane ba wani mutumin da zai goyi bayan ku akan wannan ku gyara bai da kyau sannan kuma ita kanta uwa ta daina zuwa tana bayyana tsiraicin ta gaban yayanta yanzu akwai uwar da za ta zo tana wanka sai kiga an dauki yaro mai wayo ana wanka da shi saboda rashin wayo uwa ce fa za ta yi wanka yaro fa ya fara wayo sai ta shiga da shi ban daki ta kwabe zigidir tana watsa wa kanta ruwa yaron kuma yana kallo wani shi hankali ne akwai yaron da yace har yanzu ina tunowa lokacin da mahaifiyarmu tana dauka na tana wanka da ni ya rike bai manta ba yana daga cikin lalacewar tarbiya kwanciya da manyan yara a daki guda tare da ubansu ko ke kika kawo talauci karki yadda ki bari kina kwanciya daki daya da dan da ya fara girma ko diyar da ta fara girma karki yadda wata mata tace malam muna rikici da mai gidana yaran mu gandan gandan balagaggu sun girma haka mutumin nan zai zo mun da daidare yana hajiya gyara tace haba alaji ki diba dan Allah wai hajiya gyara tace ga yara nan ba su dade da kwanciya bacci ba tace wallahi yaran ina gani suna juyi suna motsi haka mutumin nan zai zo ya neme ni tace wallahi malam ni kan na kaurace masa nace an gaishe ki kin kyauta wannan maguzanci ba da ke za a yi shi ba maguzanci ne wannan ya zo ya tare yaya ya kasa sama musu makwanci akwai matar da tace fa duk ranar da mai gidanta zai alakar aure da ita akwai yar su budurwa sai dai a tura ta makota ta kwana wannan wace irin tarbiya ce yanzu inda zaki tura yar take makota ta kwana kina da garantin da wala ta kwana kina da tabbacin mai gidan ba zai neme ta ba yanzu lokaci ne nan mace ta nemi mace kina da tabbacin mata gidan ba za ta neme ta ba wata kuma tace yanzu malam muna cikin wannan yanayi ƴaƴan mu ba su da ɗakin da za su kwana saduwar aure sai yara sun tawo makaranta yake dawowa yazo mai alakar aure da shi da rana yara sun tawo makaranta boko wai a hakan wai wai sai naji wai wai ya samu kuɗi wai zai ƙara aure tace wallahi ba a gidan nan ba nace wallahi ina tare da ke gaskiyar ki wallahi nace duk inda zaki yake shi ki yake shi ki hana shi auren nan malam daidai ne wannan malamin fa kamar fa bai yadda da ni ba fa malam ka yadda malam ya yadda yanzu dan Allah wannan mijin ya mata adalci ba ɗakin kwanciya yaran su sun girma ba inda za su kwana wai wai ya samu kuɗi wai zai ƙara aure ina za ka sata wai zai kama mata gidan haya tace wallahi ba isa ba sai sallame ki tace ba inda zani ka tara mu wannan ƴaƴan inje ina wallahi wasu mazan ba sa kyautawa ba su da kirki so dan Allah iyaye na maza ku zama masu adalci ku zama masu gaskiya ku zama masu rike amana ba masu ainihin tozartarwa da ƙarshe a kula da sanyawa yara kyawawan ɗabi'u gaida na gaba mutunta na gaba yanzu daga cikin ƴaƴanku akwai wacce wallahi ɗanta baya gaida uban shi a cikin ku akwai wanda ɗanta baya gaishe ta a cikin ku akwai wacce diyarta ba ta gaishe ta yanzu a cikin ku akwai wacce ƴaƴanta ba su san danginta ba yanzu kina da ƙanne amma ƴaƴanki ba su san su ba musamman waɗanda suke birni sai ga ƴaƴansu ba su san ƴan uwansu na ƙauye ba wannan lusa tarbiyya ne wannan lalata tarbiyya ne sannan da ƙarshe addu'a tana da muhimmanci duk wacce take da ɗa ko take da ɗiya to ta mai da hankali akan yi musu addu'a da roƙon musu Allah Allah ya shirya su ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما wannan ita ce addu'ar da ake yi Allah ya tsare zuri'a kada su lalace kada su halaka kada su tabe ya kamata kowace mace ta haddace wannan addu'a ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما wannan addu'a ce da ake yi wa yaya addu'a ce da ake yi wa kai duk wanda yake son Allah ya tsare masa zuri'arsa ya tsare masa ƴaƴansa ya dage da irin waɗannan addu'o'i insha Allah tabaaraka ta'ala Allah zai tsare miki ƴaƴanki Allah zai tsare miki zuri'arki barin dakata anan saboda na sa akwai tambayoyi abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana muna muku addu'a Allah muku albarka Allah saka muku da alheri hakurin da kuka yi da zafi Allah ya ba da lada ku ci gaba da hakuri ku yi hakuri insha Allah ta'ala akwai aljanna za mu shiga aljanna bi idhnillahi tabaaraka wa ta'ala Allah ya ba mu aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.